نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. بياك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى ساكة سادوا وانا مسلا شيمي تارن البركة مسلا شنغو اللغة لكنان جهر بوشي أغرم بوشي أوانا يمتشي نالي تنن أيومنا شاء أكو غوات رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبو دايا da 447 wanda kuma yake daidai da 12 ga watan 3 2 ga watan 3 miladiya ta 2026 a wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma wanda kuma muna nan cikin tafsirin suratul nur wanda a yau zamu ci gaba da tafsiri daga kan aya ta 17 insha Allah. Kafin mu shiga muna marabtar babban baƙonmu ɗaya daga cikin malamanmu na wannan ƙasa masu ba da gudunmawa ko da yaushe cikin sha'anin addini da tarbiyyar al'umma, Professor Muhammad Babangida, malami a Jami'ar Bayero ta Kano a Islamic Department, sannan kuma ɗan nan jihar Bauchi ɗan garin Gamawa ko. Muna masa barka da zuwa, muna kuma addu'ar Allah subhanahu wataala ya sanya masa ladan wannan ziyarar a cikin mizanin hasanat ɗinsa, yadda ya zo nan lafiya Allah subhanahu wataala ya mai da shi ga iyalansa lafiya. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
كم ورقة يا أبا عيدة كيكة بانا تشاشر.
ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يقول لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم.
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce laula in sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadha subhanaka hadha buhtanun azim. Me ya hana lokacin da kuka ji shi wannan kage ana yada shi? Qultum ku ce ma yakunu lana an natakallama bihadha, bai dace gare mu mu yi wannan maganar ba, bai dace da gare mu ku faɗi wannan maganar ba. Subhanaka ku ce tsarki ya tabbata gare ka Allah. Hadha buhtanun azim, wannan kage ne mai girma. Ya'izukum an ta'udu li mithlihi abadan, ya'izukum Allahu an ta'udu li mithlihi abadan. Allah yana muku gargadi kada ku saki komawa zuwa ga irin wannan har abada, in kuntum mu'minin, in kun kasance mu'minai. ويبين الله لكم الآيات, كما الله ينعمك بيانا آيو ينسى. والله عليم حكيم, كما الله مسنيني من حكمة. الله سبحانه وتعالى ينعى تشيق بدأ باوى الأمة المسلمي تربية الأمة المؤمني تربية تند وانا أبي فارو كما كبري أن مكفتا مكنانا تا شيكان سوانا ينعى تشكين الخير da wannan waƙi'a ta haifarwa al'ummar musulmi a da da yanzu. Saukar da waɗannan ayoyin waɗanda suke ɗauke da wannan karantarwar da tarbiyyar da suka tattara daga ciki, da kai tarbiyyar zamantakewa, tarbiyyar kyautatawa juna zato, tarbiyyar yadda za a yi mu'amala da jita-jita yayin da ta bayyana a cikin al'umma. سمى الأمر مؤمني الأمر مسلمي الله سبحانه وتعالى ينونا من تشوى يا يندا وانا أبي فارو توبى كما تمرك يا أشبا مرك تشوى بكما تبي وانا مجنر ربما أجيت أبا كيمو سلام وتركك يا الله سبحانك هذا بهتان عظيم سلكي يا تبت غريك يا الله wannan kage ne mai girma Allah subhanahu wataala ya tsarkake kansa da kansa ya kuma nemi mu tsarkake shi yayin da aka jingina wannan abu mai ban mamaki da bai kamata a ce wani wanda bai kai matsayin irin na Aisha ba a cikin wannan al'ummar ya aikata shi ballantana kuma matar Annabi sallallahu alaihi wa sallama a zarge ta da wannan a ce ta aikata wannan abu ne mai ban mamaki Abubakar al-Baqillani Muhammad ibn al-Tayyib ɗaya daga cikin malaman Malikiya kamar yadda al-Qadi Iyad ya ambato a cikin littafin Ash-Shafa a ciki yake fadar cewa Allah subhanahu wata'ala yakan tsarkake kansa yayin da mushrikai suka danganta masa abinda bai dace da shi ba yayin da mushrikai suka danganta masa ya'ya ko mata Allah yakan tsarkake kansa da cewa ya tsarkaka daga wannan qalu ittakhadha Allahu waladan subhanahu lahu ma fis samawati wa ma fil ardi kullu lahu qanitun qalu ittakhadha Allahu waladan subhanahu qalu ittakhadha Allahu waladan subhanahu huwa al-ghani lahu ma fis samawati wa ma fil ardi وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون هكذا زامي تغني اتقن القران عند الله سبحانه وتعالى يكي بار لبارن ابيند مشركاي سكي دنگنتا مسا نا ايا الله يتركي كانسا دغ ركن ايا يتي سبحانه تركي يا تبت غريش تو هكذا ما دا اكا جينغناوا da na Aisha radiyallahu ta'ala anha da sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallam abinda bai dace ba nan ma Allah ya tsarkake kansa da kansa ya kuma umarce mu da mu tsarkake shi yayin da muka ji irin wannan magana wato kamar yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkaka daga adanganta masa abinda bai dace da shi ba na rukun da to haka ya kamata mu yadda cewa waɗannan bayan Allah sun tsarkaka daga adanganta musu irin wannan mummunar ɗabi'a kuma wanda yake danganta musu irin wannan mummunar ɗabi'a to yana kama da wanda yake danganta wa Allah subhanahu wata'ala da dukkanin su sun aikata abin da yake kafirci ne bayan Allah subhanahu wata'ala ya wanke su to shine Allah yake cewa wannan kage ne mai girma haka da aka zargi Maryam alayhi salam uwar annabi Isa alayhi salam Allah ya kira wannan abun da Yahudawa suka yi mata kage cewa bi kufrihim wa qawlihim ala Maryam buhtanan azima saboda kafircin su da kuma fadar ƙarya babba su danganta ta zuwa ga Maryam mahaifiyar annabi Isa alayhi salam saboda haka danganta ma wani wanda bai ji ba bai gani ba laifin da bai aikata ba kage ne bai girma a gurin Allah duk kuma abinda Allah zai kirawo shi babba to babu shakka ya kai matuƙa ga muni saban da Allah zai kirawo shi babba babu shakka wannan saban ya kai matuƙa wajen muni Allah ya ce ya'idhukumullahu an ta'udu li mithlihi abadan Allah yana hana ku yana gargadin ku kada ku sake komawa ga yin irin wannan har abada irin wannan kagen Allah yana gargadin ku yana hana ku kada ku sake yin wannan yana fadakar da ku yana tunatar da ku yana muku wa'azi kada a sake samun wani ya zargi wata katangaggiyar mace kamammiya wadda bata ci ba bata gani ba ya bata mutuncinta ya soke ta da laifin da bata aikata ba Allah ya ce in kuntum mu'minin in har da gaske ku mu'minai ne in har da gaske kun yi imani da Allah in har da gaske kun yi imani da shari'ar Allah in har da gaske kuna daukan wa'azin da Allah yake yi muku, kuna hanuwa daga abin da Allah yake hana ku, kuna aiki da abin da yake umarni, yake muku umarni da shi, to kada ku sake yin irin wannan. Wannan ba karamin jan kunne bane. Allah ya ce yayi shi da kansa yake muku wa'azi. Al-wa'zu shine umarni da hani ta hanyar kwadaitarwa da kuma tsawatarwa da kuma gargadi. Al-amru wan nahyu bi targhibin aw bi tarhib, wannan shine ake kira wa'azi. Saboda haka kalmar al-wa'zu tana zuwa da ma'anar umarni kamar yadda take zuwa da ma'anar hani, kamar anan da Allah ya ce ya'idhukum ay yanhaakum, nan wa'azi ana nufin hani, kada ku sake yin irin abin nan da kuka yi, shine ma'anar ya'idhukum, yana hana ku. Ko yadda take zuwa da ma'anar umarni, walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Allah ce walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi ay ma yu'maruna bihi, da sun aikata abinda ake umarta su da shi. Tunda a farkon ayar yace walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Saboda haka al-wa'zu yakan zo da ma'anar umarni kamar yadda yake zo da ma'anar hani. Saboda haka in aka ce mai wa'azi, ana nufin mai umarni mai hani, wanda yake umarni da kyakkyawan abu, wanda kuma yake hani daga mummunan abu. To kaga wannan aikin Allah ne subhanahu wa ta'ala, aikin annabawan Allah ne, aikin mutanen kirki. Saboda haka wa'azi ba karamin abu bane, ba karamin matsayi bane mutum ya kasance mai wa'azi, wato mai gargadin mutane, mai umartar su da kyakkyawan abu, mai hana su mummuna. Wannan babban matsayi ne da Allah subhanahu wataala ya dangana wa kansa irin wannan aiki, kamar yadda muka gani anan, ya'idhukumullahu an ta'udu li mithlihi abadan wadhkuru ni'matallahi alaykum wa ma anzala alaykum min alkitabi wal hikmati ya'idhukum bihi, ce ku tuna ni'imar Allah da yayi muku da abin da ya saukar muku na alqur'ani da abin da ya saukar muku na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama, ya'idhukum bihi, inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil-'adli inna Allah ni'ma ya'idhukum bihi, inna Allah ya'muru bil-'adli wal-ihsani wa ita'i dhil-qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal-munkari wal-baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Saboda haka wa'azi aikin Allah ne, yana yi wa bayansa wa'azi ta hanyar umarni da kyakkyawan abu da hana su mummunan aiki. Hakanan aikin wa'azi aiki ne na annabawan Allah, kamar yadda muka ji mutanen annabi Nuhu Hudu alaihi salam suna cewa sawa'un alaina aw azta am lam takun min alwa'izin, duk ɗaya ne a wajenmu, ko kai wa'azi ko ka kasance cikin masu wa'azi. Wato abin da yake gaya musu wa'azi ne, yana kiran su zuwa ga bautawa Allah shi kadai, da barin bautawa abin da ba Allah ba, da zama masu gaskiya masu amana. To wannan shine wa'azi kansa alqur'ani gaba ɗaya abin da ya kunsa kenan, umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna. Shi yasa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatu min rabbikum wa shifa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Allah ya kira wa alqur'ani wa'azi saboda abin da ya kunsa na umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna. Shi kaga aikin wa'azi ba karaman aiki bane, matsayi ne babba da Allah subhanahu wa ta'ala ya jingina wa kansa wannan aikin da kansa, jingina shi zuwa ga manzannin Allah, kuma ya ce ya saukar da littafi, littafansa don su zamo wa'azi, su zamo umarni da kyakkyawan abu, su zamo hani daga mummunan aiki. To kaga in haka ne, dole ne wa'azi ayi shi da hikima, ayi shi da ilimi, ayi shi da ta hanyar da ta dace. Kada ka dauka wa'azi wani abu ne kawai na taci barkatai, wani abu ne marar kan gado da kowa da kowa ma zai iya budar baki cewa wa'azi yake. Idan ya zanto aikin Allah ne da manzanninsa da mutanen kirki kuma Alkur'ani da wannan ya sauka, shi kaga ba karamin abu bane. Shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Kai kira zuwa ga Ubangijinka bil hikmati, da hikima, wal maw'izati al hasana, da wa'azi mai kyau. Saboda haka ana buƙatar in za ka yi wa'azi ka yi wa'azi mai kyau. Wa'azi mai kyau shi ne wa'azin da ya ƙunshi faɗar Allah da manzansa, wanda ya ƙunshi Allah ya ce, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, ba wa'azi na hayaniya da harma gaga ba, ba wa'azi na cin fuska ba, ba wa'azi na zage-zage ba, ba wa'azi na tsokana ba, ba wa'azi na tada hatsaniya ba. Kai wa'azi da faɗar Allah da faɗar manzansa su ne masu wa'azin na haƙiƙa. Kai isar da wa'azin ne aikinka, amma masu yin wa'azin su ne Allah da manzansa. To kuma shi wa'azi dai za a yi shi da gaskiya, to babu shakka duk wanda Allah subhanahu wata'ala ya sa masa imani a zuciyarsa, ya yadda da Allah, ya yadda da ranar lahira, to wa'azi zai masa tasiri. Inda za a yi wa'azin yadda ya dace, to muminai za su amfana da shi. Kamar yadda Allah yake cewa, zalika yu'azu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir zalikum azka lakum wa athhar wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Da wannan ake wa'azi da shi ga wanda ya yi imani da Allah da ranar lahira. Wanda duk ya yi imani da Allah da ranar lahira, to zai amfana da wa'azi. Wa dhikr fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin, lace ka tunatar, domin tunatarwa tana amfanar da muminai. To shine anan Allah subhanahu wa ta'ala ya kirawo wannan gargadin da yake yi ta yi da jan hankali da nusarwa da tarbiyya da yake bawa al'umma, Allah ya kirawo shi da wa'azi. Saboda haka a daina ɗaukan wa'azi wani ƙaramin abu ne, har ka ji wani ya tashi ɓata wani sai ce kai ba shi da wata sana'a ba sai wa'azi. Wannan da ka gani banda wa'azi me yake yi? Wannan shi ne yake da sana'a ta gaske, domin shi ne yake yin aikin da Allah subhanahu wata'ala ya yi shi da annabawansa. Shi ya sa mutanen Annabi Nuhu suka ce, sawa'un alaina awa'azta am lam takun minal wa'izin. Kaga sun san abin da ya zo ya musu wa'azi ne. Saboda haka wa'azi ba ƙaramin aiki ba ne, kuma wanda ya sanya aikin wa'azi a gaba, kamata ya al'umma ta dafa masa, ta taya shi, ta ba shi ƙarfin gwiwa, ta taimaka masa a kan aikin da yake yi. Domin wannan umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna shi ne zai zama simamul aman ga al'umma, shi zai ba wa al'umma kariya daga uƙubar Allah, daga azabar Allah mai gamewa. Sai ka ga abubuwa suna zuwa wa al'umma da sauƙi. Ina yawan faɗar cewa abubuwan da suke faruwa a ƙasar nan da irin sakaci da ake da shi ta ɓangarori da yawa, da irin makirce-makirce iri-iri da ake ƙullawa al'ummar wannan ƙasar, ina da kyakkyawan zaton cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana sassauta mana al'amuransu, yana sassauta mana sakamakon abin da ake ƙuƙƙulla mana a dalilin abin da wannan al'umma ta lizimta na umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna. Zai wahala ka je ka samu ƙasar da ake wa'azi da karantarwa da ilmantarwa da jan hankali da nusarwa da umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna kamar irin ƙasarmu. A kowane lokaci za ka samu akwai masu karantarwa, akwai masu karantarwa a masallatai, a makarantu, a kafofin watsa labarai, a gidajensu, duk da suka zauna kuma suna wannan aikin. Akwai wanda suka bar komai nasu wannan aikin kawai suka sa a gaba. To Allah subhanahu wata'ala yakan kare al'umma da irin wannan samun masu kira zuwa ga Allah, masu hana mummunan aiki, masu umarni da kyakkyawan aiki. waɗannan kariya ce ga al'umma. Ina kyautatawa Allah subhanahu wata'ala zato cewa abubuwa da yawa suna zuwa mana da sauki a dalilin wannan, da yawan addu'o'i kuma da ake yi al'umman mu ta yadda da tasirin addu'a. Da haka duk wani abu in ya taso akan ce wa mutane a ci gaba da addu'a, a ci gaba da roƙon Allah. Wannan yadda da addu'a din da muka yi, da yadda da cewa babu wanda zai iya kawo mana ɗauki sai Allah shi kadai, yana tasiri ƙwarai da gaske wajen Allah subhanahu wata'ala ya kare mu daga wasu manya-manyan matsaloli waɗanda suka auka ma wasu ƙasashe da suka samu kansu cikin yanayin da bai kai ma namu ba a matsala. Amma waɗannan ƙasashe sun shiga wani hali mafi muni da ɗan adam yake tsammani. Amma Allah subhanahu wata'ala yake kare mu duk da irin matsalolin da muke gani, to irin asbab ɗin da suke tattare da mu na faruwar matsalar sun fi matsalolin yawa, kuma sun fi matsalolin girma. Amma Allah yake kare mu, yake kawo mana abubuwa da sauki. To ba komai yake kawo haka ba illa tsayawa da aka yi wajen karantar da al'umma da nusantar da su da gaya musu gaskiya. Amma da zarar aka ce za a yi yaƙi da masu kira zuwa ga Allah da manzansa, da masu kira zuwa ga musulunci, da masu kira zuwa ga gaskiya, to ana neman a shiga yaƙi ne da Allah subhanahu wata'ala. Kuma ana ƙoƙarin a yi abin da Allah subhanahu wata'ala zai cire hannunsa. In Allah kuma ya cire wa al'umma hannunsa da tafiyar da lamarinsu, to wani al'umma ta kaɗi. Allah ka kiyashe mu. Allah ce wa yubayyinu Allahu lakumul ayat, Allah yana muku bayanin ayoyinsa. Wallahu alimun hakim, Allah mai ilimi ne cikakke, hakimun mai cikakkiyar hikima ne. To Allah yana muku bayanin ayoyinsa da ya saukar a cikin littafinsa dalla-dalla daki-daki. Duka wata magana da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa zaka ganta dalla-dalla, zaka ganta daki-daki. Duk wanda aka yi wa bayaninta zai fahimci abin da take faɗa, kuma zai gane maqasudin da Ubangiji subhanahu wata'ala yake nufi. Wanda wannan Ubangiji ya yi haka ne don ku samu ilimin hakan, kuma ku wa'azantu da abin da ake gaya muku. Kuma Allah masanin dukkan komai ne. Yana daga cikin abin da Allah subhanahu wata'ala yake da cikakken saninsa, Ubangiji shi ne masanin abin da ya fi zama maslaha ga bayansa. Duk dokokin da Allah yake gaya muku ya kafa a cikin littafinsa, annabinsa ya zo da su, maslaha ce gare ku. Ya fi ku sanin kanku da kanku, ya fi ku sanin abin da zai amfane ku, ya fi ku sanin abin da zai cutar da ku. Saboda haka shi ne mai cikakken sani, kuma shi ne ya fi kowa sanin ayyukanku, ayyukanku da suka kuka yi masu kyau da waɗanda kuka yi marasa kyau, duk yana sane da su. Kuma Allah zai yi sakayya akan abin da kuke aikatawa. Wanda ya yi alkhairi zai ga alkhairi, zai ga kyakkyawan sakamako wura da gobe kiyama. Wanda kuma ya yi mummuna zai ga mummunan sakamako. Allah ka kiyashe mu. Don haka duk ayyukan Allah subhanahu wata'ala cike suke da hikima, hakimun ne. Ayyukansa da kwai hikima a ciki. Yana daga cikin hikimarsa wannan shari'ar da ya zo da ita, tun daga hukuncin mazinata da masu aure da marasa aure, da hukuncin kazafi da hukuncin li'ani, duka waɗannan za mu ga cewa suna kunshe da hikimomi na Ubangiji masu yawa. Wanda kuma da waɗannan hikimomi Ubangiji subhanahu wata'ala yake tabbatar da zaman lafiya a cikin al'umma. Don haka yana da hikima a cikin duk abin da ya ɗora wa bayansa. Duk abin da Allah subhanahu wata'ala ya ce ka yi, ko ya ce ka bari na taklifi, to akwai hikima a ciki. Allah subhanahu wata'ala bai halicci wani abu ba daga cikin ayyukansa, bai halicce shi haka nan abasan wargi ba tare da wata hikima ba. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'un. Duk abin da aka kirawo shi al'abas, to shi ne abin da ba ya da hikima a cikinsa, ba wata hikima ta yinsa, shi ne al'abas. To halittar Allah subhanahu wata'ala da ayyukansa babu al'abas, babu wargi, babu wasa. Duk wani abu da ka gani, to akwai hikimar da ta sa aka yi shi. Tun daga halittar ka da samar da kai a bayan ƙasa, da umarnin da aka baka, da hannun da aka yi maka, da shari'ar da aka saukar maka, kowane irin abu da ka ga Allah ya ce ka yi ko ka bari, to ka yadda akwai hikima, ka yadda akwai hikima. Kai da kanka in ka dubi halittar da Allah ya maka, ka dubi kowace gaba a jikinka, babu wata gaba da zaka ce wannan gabar ba ta da amfani a cire min ita. Ba ka ce a cire maka hannunka ɗaya ba saboda sun yi maka yawa, da kai ɗaya ya ishe ka. Taba jin wanda ya ce a cire masa hannu ɗaya ba, ko ya ce kunnuwansa biyu sun masa yawa suna damun shi a cire ɗaya, ko a ƙwaƙule masa idansa ɗaya a bar masa ɗaya, ko yadda aka yi masa ‘yan yatsu da ba haka aka yi su ba, ce hannunsa ya zama su kunguda babu ‘yan yatsu. Babu wanda ya taɓa faɗar haka, kowa ya yarda cewa duk wata gaba a jikinsa tana da dalilin da ya sa aka yi ta, kuma tana da amfani a jikinsa. Duk wani likita da zai duba wani abu a jikinka ya ce bai da amfani, ƙarya yake. Allah bai taɓa yin wani abu abasan ba, abasan. Wani ya je an cire masa wani abu a jikinsa, wai likitan ya ce bai da wani amfani, ya ce ƙarya yake. Allah bai taɓa yin wani abu ba amfani a jikin mutum ba, halittarsa babu abas, babu abas a ciki. To idan har ka yarda cewa halittar da Allah ya yi gaba ɗaya babu wasa, komai yana tare da hikima, to dole ka yarda ayyukansa ma haka ne. Dole ka yarda cewa ayyukansa ma cike suke da hikima. Babu wani aiki na Ubangiji Subhanahu wataala da babu hikima a cikinsa. Sawa'un ka gane hikimar ko baka gane ba, ba dole ne kowa da kowa ya gane hikimar, hikimomin Ubangiji a cikin komai ba. Kai ba dole ne dukanmu mu gane dukkan hikimomin Allah ba. Za mu iya gane wasu, Ubangiji ya sanar da mu wasu daga cikin hikimomin wasu abubuwa, wasu kuma Ubangiji ya bar wa kansa sani, kamar yadda ba za mu iya kewaye iliminsa duka ba. Yadda muka san cewa iliminsa wanda ya tattari komai da komai, babu wani abu da yake fita daga iliminsa, amma ba za mu iya kewaye shi da ilimi, wala yuhituna bihi ilma. Ba za mu iya kewaye Allah da sani ba, ba za mu iya kuma kewaye iliminsa ba. Dole akwai abin da muka sani, akwai abubuwa da yawa da ba mu sani ba, su suka fi yawa. Wa ma utitu min al-ilmi illa qalila, dan kadan aka baku na ilimi. To yadda ka san cewa iliminsa ya fi gaban ka kewaye shi da saninka, to haka nan hikimominsa ya fi gaban ka kewaye shi, ka kewaye sanin hikimominsa. Shi yasa Allah yake haɗa waɗannan sifofin guda biyu, alimun hakimun. Yadda ka yarda cewa iliminsa ya fi ƙarfinka kewaye shi da saninsa, da saninka, to haka nan hikimominsa ma. Don haka kada ka ga wani abu ya faru ka riƙa ganin kamar me yasa zai faru, kamar babu wata hikima ta faruwarsa. Shi kansa wannan al'amari na Nana Aisha da ya faru, wataƙila wani ya ga cewa menene hikimar da zai sa ma Allah ya bari hakan ta faru, ko kuma bayan ya faru Allah subhanahu wataala nan take bai wanke Nana Aisha ba, magana ta wuce, aka ɗau dogon lokaci ana ta ainihin bayyaniyar maganar. To akwai hikima a ciki, akwai hikima da ta sa Allah ya yi haka. Wasu hikimomin mun san su kuma mun faɗe su a nan, wasu hikimomin kuma mun san su ba, wasu hikimomin kuma nan gaba wasu za su zo su ƙara faɗar waɗanda ba mu faɗa ba. Saboda haka hikimomin Allah suna nan da yawa. Kar ka ga wani abu yana faruwa ka ce meye hikimar da ta sa Allah ya yi haka. Tun mutumin kirki a zahiri mutane duk sun san shi mutumin kirki ne, ba shi da makosa, an san shi da tsoron Allah da taƙawa da amfani a cikin al'umma, Allah ma Allah ya jarrabe shi. Yayin da kuma wani tantiri mutumin banza mai cutar da jama'a, Allah ya ƙyale shi zuwa wani lokaci ya yi ta shiƙiyancinsa, ka gan shi lafiya da lafiyarsa cikakkiya, wani kuma yana can mai amfani kuma bai da lafiya. To kakkace me yasa Allah zai haka? Ai ya kamata shi wancan mara kirkin ya zama da shi ne Allah yake tazarraba da masifu iri-iri, shi kuma wanda mai kirkin ya zama lafiyarsa ƙalau, kullum ya zama garau ƙirgau da shi. Kada ka yi wa Allah irin wannan zato. Allah duk abin da ka ga ya yi, ka fahimta ko baka fahimta ba, akwai hikima. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun, la ba a tambaye shi me yasa ya aikata kaza, su bayi su ne abin tambaya, su za a tambaya me yasa suka yi haka. Allah ana masa tambaya, amma tambaya ta a ƙaru, ta a sani, ta a ƙara imani, amma ba tambaya ta niddi da niddi ba ba tambayar kini ko sa'a ga sa'ansa ba ko tambayar kace sai ka kure ubangiji subhanahu wataala idan mala'ikun Allah suka kasa gano hikimar halittar jinsin dan adam na farko annabi adam alaihi salam a bayin kasa suka ga cewa halittarsa ta ci karo da hikima atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamu suna ganin cewa jinsin dan adam barna zai yi a bayan kasa zubar da jini zai yi ta da hautsini zai yi zai lalata dukkan wani abu mai amfani a bayan kasa dan me za a halicci jinsin dan adam a aje shi a bayan kasa dan me ba a aje mala'iku a bayan kasa ba tunda su ne suke tsarkake Allah suke masa tasbihi ko da yaushe Allah ya tashi bashi ansa sai ya ce ni alamu ma la ta'lamu na san abin da baku sani ba saboda haka lokacin da Allah ya sanar da su hikimar da ta sa yayi haka suka rusuna suka sallama wa ubangiji subhanahu wataala to haka ya kamata ko ya wajaba akan kowanne ɗaya daga cikin mu dan ya ji umarnin Allah da manzansa ya miƙa wuya ya sallama kada ya ce shi sai an gaya masa me yasa Allah ya ce mu yi kaza me yasa Allah ya hana mu kaza me yasa Allah ya yi kaza bai yi kaza ba Allah shi ya sani ku ba ku sani ba Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamu ba abinda kuka sani idan aka kwatanta sanin Allah da naku ba ku san komai ba to in shi dai yayi umarni to shikenan Allah ne ya ce ayi shikenan tabbas Allah ba zai ce ayi abinda babu hikima a cikin sa ba Allah ba zai hana abinda ya zanto babu hikima cikin hana shi ba to shi yasa ubangiji subhanahu wataala ya rufe waɗannan ayoyi ya ce wallahu ya'lamu wallahu alimun hakim Allah mai cikakken ilimi ne kuma mai hikima ne kowane abu da ka gani ubangiji subhanahu wataala yana sanya shi a mahallinsa burhanuddin al-biqai a cikin littafinsa nazmi durar tafsirinsa fi tanasub al-ayi wa suwar yake cewa alimun fasiqu bi bayani alimun fasiqu bi bayani Allah mai ilimi ne masani ne don haka ku gamsu da bayanin da yake muku bayani ne yake muku da ilimi sannan hakimun la yadau shay'an illa fi ahkami mawadi'ihi Allah mai hikima ne baya aje komai sai a gurin da yafi ko ina dacewa duk abinda kaga Allah ya aje a wurin to nan yafi dacewa a aje shi in ka raba shi da wannan gurin ko kace a dauke shi daga wannan wurin to za ka kai shi inda bai dace ba wa in daqqa alaikum fahmu zalika koda kun kasa gano haka haka abin yake fala tatawaqqafu fi amrin min awamirihi da ka ku tsaya kuna inda wajen bin umarni daga cikin umarninsa kar ku tsaya kuna ja da baya ko kuna dan dakatawa wajen ku karbi wani umarni daga umarnin Allah wa'lamu annahu lam yakhtal li nabiyhi alayhi salatu wassalam illa al-khullas min ibadi ku yadda cewa Allah subhanahu wataala bai zaba wa annabinsa sallallahu alaihi wasallam ba sai bayin sa zababbu wadanda Allah ya zaba wa annabi sallallahu alaihi wasallam bayin Allah ne zababbu ba zai masa munan zabi ba ba zai masa zabin tumin dare ba yadda Allah subhanahu wataala ya zabo annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin bayin sa to haka nan ya zabo masa sahabbansa haka nan ya zabo masa matansa da aminansa da waziransa da abokan shawararsa da sojojinsa duka Allah sai da ya zabo masa su ba haka kawai ya hada shi da mutanen banza ba ballantana ma a ce daga cikin matansa an samu matar banza Allah bai masa wannan ba dan gata ne kamar yadda muke faɗa muke nanatawa dan gatan Allah ne saboda ba za mu taba yarda cewa wani yazo yana sukan ɗaya daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallama yana bata ta ba yana mata kazafi yana mata ƙarya yana la'antarta ku dauka cewa wannan mutum abin da yake yi daidai ne babu shi in muka yi haka to mun tuhumi kulawar Allah subhanahu wataala ga manzansa ne kamar mun ce Allah bai kula da annabinsa ba tare da cewa kuma Allah subhanahu wataala ya kula da annabinsa sallallahu alaihi wasallama fiye da kowa saboda haka kowane mutum a aje shi a matsayin sa, a aje shi a matsayin sa. Sabban Annabi sallallahu alaihi wasallama suna da daraja, suna da martaba, suna da mutunci, kuma sun kasance masu biyayya ne ga Allah subhanahu wataala. Wa tarbiyyar da Allah subhanahu wataala yake musu, da Annabi yake musu, ta yi tasiri matuƙa da gaske. Daga wannan abin da ya faru na Aisha ma za mu ga irin yadda tarbiyyar Annabi ta yi tasiri cikin sahabbansa. Ka duba, bayan Allah ya saukar da waɗannan ayoyi, ya bayyana cewa wannan abin da aka jefina na Aisha da shi kasafi ne cikin al'ummar sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Mutum nawa kawai aka yi wa haddin kasafi? Mutum uku rak ake ambata, mutum uku ambaci. Hassan ibn Thabit shi ma yana cewa bai yi ba, shi ma yana cewa bai yi ba, kamar yadda muka karanta a baya. Amma an samu sun ba da shaida a kansa, kuma kamar yadda muka ce ita shari'a tana aiki ne da abin da yake zahiri, in aka samu shaida shi kenan. Sai Mistah ibn Uthatha, wanda shi ma wannan talababiyar ta ja shi. Sai Hamna bintu Jahsh, wacce take ta yi uwar kishi. Banda su uku ɗin nan, wane ne kuma daga cikin sahabbai kuka ji cewa an kama shi da wannan laifin? Babu. Ka ji sunan wani sahabi da ka sani? Abu Huraira, Ibn Umar, Jabir, Abu Sa'id al-Khudri, wane ne? Kun ji su? Babu. Wanda yake nuna yadda cewa tarbiyyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa sahabbai ta ratsa su. Waɗanda suka yi ta yaɗa maganar su ne munafikai. Waɗannan kuma Allah subhanahu wataala ya riga ya tanadin musu azaba, su tana nan tana jiransu. Tana nan tana jiransu. Innal munafiqina fid darki al-asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Saboda haka Ubangiji subhanahu wataala su wannan azaba su tana tafi. Amma mu'minai waɗanda aka samu sun yi laifi, Allah subhanahu wataala ya saukar da hukunci, kuma da an yi masa hukunci an wanke su su ma. Kuma don wannan har ila yau a nuna maka cewa sahabbai ba ma'asumai bane, ana iya samun wanda zai kuskure a cikinsu. Ka duba shi Mistah ibn Uthatha, kad shahida Badr, da shi aka yaƙin Badr, da shi aka yaƙin Badr a cikin yaƙe-yaƙen da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi, ba yaƙin da ake ji da shi kamar Badr, shi ne yawmul furqan, yawmul taqal jam'an, shi ne ranar da Allah subhanahu wataala ya raba tsakanin ƙarya da gaskiya, ya bayyana ya ɗora addininsa akan addinin kafirci. Allah ya yi bonanza gafara ga duk waɗanda suka halarci yaƙin Badar. To amma dan a nuna maka cewa wannan ba yana nuna cewa ma'asumai ba ne, ana iya samun wanda zai kuskure a cikinsu. Kuma wannan gafarar da Allah ya ce ya yi musu, har ila yau ka samu wani darasi cewa ba yana nufin cewa duk abin da suka yi ba za a yi musu hukunci a nan duniya ba. Shikenan an gafarta musu ta haka, koda sun kisan kai, koda sun shikenan a kyale su, a'a. Waccan gafara wani abu ne da Allah subhanahu wataala ya rubuta musu na cewa koda sun yi laifin ba za su tuba, kuma Allah zai karɓi tubansu. Kamar yadda ya faru ga shi Mistah ibn Uthatha, ya yi laifi kuma an hukunta shi, shikenan maganar ta wuce. Allah ya gafarta masa, ta zamo masa kafara. To wannan ayar da muka karanta, ya'idhukumullahu an ta'udu li mithlihi abadan in kuntum mu'minin, aya ce kamar yadda Suyuti a cikin littafin sa Al-Ikrir yake cewa malamai sun yi hujja da ita, sun yi hujja da ita akan cewa duk wanda ya jefina na Aisha radiyallahu ta'ala anha da kazafi bayan saukar waɗannan ayoyi, to ya ƙaryata Al-Qur'ani, ya kafirta, kuma ya cancanci kisa. Malamai sun yi hujja da wannan akan cewa duk wani wanda ya ci gaba da zifan na Aisha da abin da Allah ya wanke ta da shi da nassin Al-Qur'ani, ya kira abin kage, ƙarya, ja'u bil ifki, Allah ya kira shi ƙarya, kage, kire, to duk wanda ya sake jifanta da wannan abin, to ya ƙaryata Al-Qur'ani. Sannan Allah cewa ya'idhukumullahu an ta'udu li mithlihi abadan in kuntum mu'minin, kaga ashe mu'mini ba zai jefana na Aisha ba, bayan Allah ya wanke ta ba zai mata kazafi ba. Imam Malik alaihi rahmatullah, kamar yadda yake cikin littattafai da yawa daga cikin littafan Malikiya ko a cikin Ash-Shifa, نا القاضي إياد دا مسند الموطة نا الجوهري دا النوادر نا القيرواني دا للتافي شرح التفريع نا القرافي ثورا للتفريع دي هو ابن تيمية يكاوش عشكا الصارم المسلول إمام مالك ينتشوها فمن رماها فقد خالف القرآن ومن خالف القرآن قتل وند دك يجي فيتا دا كذفي يجي فيتا لزنا ومشكا wannan yayi hannuli ga da alqur'ani ya saba wa alqur'ani wanda dike saba wa alqur'ani irin wannan nassi zahiri qat'i to babu shakka wannan ya cancanci hukuncin kisa ya cancanci hukuncin kisa ibnu sha'ban abu ishaq muhammad ibnu alqasim ibnu sha'ban dai daga cikin malaman malikiya na karni na hudu bayan ya kawo wannan riwaya ta imam malik cigaba da cewa imam malik yake cewa li anna allah ta'ala yaqulu ya'idhukum an ta'udu li mithlihi abadan in kuntum mu'minin faman 'ada li mithlihi faqad kafar sai duk wanda ya sake kwatanta irin wannan to ya kafirta ibnu hazm a cikin al-muhalla bayan ya kawo maganar imam malik sai ya ce wannan magana ta imam malik haka take magana ce sahihiya a mahallinta a bigiranta take kuma duk wanda yayi wannan yayi cikakkiyar ridda riddatun tamma haka yake kirata ce ridda ce cikakkiya kuma wa takdhibun lillahi ta'ala fi qat'ihi bi bara'atiha kuma ya qaryata Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya tabbatar da wanki da Aisha radiyallahu ta'ala anha daga wannan kasafin haka nan shi ma imamu ahmad ibnu hanbal rahimahullahu ta'ala yana cewa man shatama ababakar wa umar wa aishata ma urahu ala alislam wannan al-khallal ya kawo shi a cikin kitabus sunna imam ahmad yana cewa duk wanda ya budi baki ya zagi abubakar ya zagi umar ya zagi nana aisha ba na tsammanin musulmi ne duk wanda zai ci mutuncin wadannan bayan Allah yace ba na tsammanin sa yana kan musulunci أبو بكر الباقلاني كما يدك يتكين الشفاة القاضي إياد بأن يكا وچن مغانا دموك أمبتا تتازو لوك تندا يكي مغانا رچيوا الله سبحانه وتعالى يتعلك ككنسا يأي عند مشركي سكا دنگنا مسا أبين بيداتي من إياه حكا نن أنما الله سبحانه وتعالى يأمر كمو سلمومينيس تعلك كيشي يأي عند أكا دنگنا و da aka dangana wa nana Aisha abinda bata aikata ba walau da in sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadha subhanaka hadha buhtanun azim yace to Allah subhanahu wataala ya tsarkake kansa da aka dangana masa wani mummunan abu haka ne ya tsarkake nana Aisha radiyallahu ta'ala anha da aka dangana mata abinda bai dace ba yace to wannan yana ƙara zama hujja ga maganar Imam Malik yace wannan maganar wannan abinda Allah yayi yana ƙara zama hujja ga maganar Imam Malik shi cewa yayin da Allah subhanahu wataala ya girmama sha'anin zaginta shi abu ne babba abu ne mai girma kamar yanda ya girmama sha'anin zaginsa duk wanda ya ce wa Allah yana da daya ya zage shi ya tabbata a cikin hadisin Bukhari hadisi ne Qudsi Allah yake cewa ya subbu ibn Adam wala yabghi lahu zalik dan adam yana zagi na bai kamata kuma ya zage ni ba yana cewa ina da da tare da cewa ban riki mata ba ballantana riki da saboda ka cewa Allah yana da da zagin Allah ne saboda ka Allah ya girmama sha'anin zagin sa kamar yadda ya girmama sha'anin zagin da Aisha radiyallahu ta'ala anha yace kuma Allah subhanahu wataala ya sanya zagin sa da zagin manzon sa ya sanya su abu daya ya sanya cutarwar sa cutar da Allah ko ka cutar da manzon sa Allah subhanahu wataala ya sanya su a bigire daya to innal ladina yu'zuna Allah wa rasulahu lu'inu fi dunya wal akhirah wa adda lahum azaban muhina Allah ce wanda suke cutar da Allah da manzon sa to kuma babu shakka duk mutumin da zai taba matar annabi sallallahu alaihi wasallama masoyyarsa babu shakka ya cutar da shi وهكذا نتكلم لمي أبو بكر ابن العربي المالكي شماء تفسير سا أحكام القرآن يكي تشوى mutanen da suka yi wa Aisha kage suka jefe ta da alfasha Allah subhanahu wataala ya wanke ta sai ya ce fa kullu man sabbaha bima barra'aha Allah minhu fa huwa mukaththibun lillah duk wanda ya zagi Aisha da abinda Allah ya kubutar da ita ya wanke ta daga gare shi to ya kare ta Allah wa man kadzaba Allah fa huwa kafirun duk wanda zai kare ta Allah kafiri ne duk wanda zai kare ta Allah kafiri ne yace to wannan ita ce hujjar Imam Malik kuma hujja ce karara da kowanne mai basira zai fahimta yace hujja ce karara da duk wani mai basira zai fahimce ta wa hiya sabilul la'ihatu li ahli al-basair walau anna rajulan sabba Aisha bighairi ma barra'aha Allah minhu lakana jazaohu al-adab da wani zai bacina na Aisha da ba abinda da ba kan abinda Allah ya kubutar da ita ba kamar wani ya zo ce ai Aisha maruwaci yace ko ya ce Aisha tana gulma ko wani abu irin wannan ya faɗi wata magana ba irin waccan ba to shi ma ya cancanci a ladabtar da shi ba za a ce a kashe shi ba dan wannan amma a ladabtar da shi amma wanda zai jefe ta da lalata zai jefe ta da lalata kamar yadda mabiya addinin Shi'a suke yi to babu shakka wannan sun karyata alqur'ani haka ne Ibn Qudama al-Hanbali Ibn Qudama a cikin littafin Salimatul I'tiqad yake cewa fa man qazafaha bima barra'aha Allah minhu faqad kafara billahi al-azim wanda duk ya jefi na Aisha da abinda Allah ya kubutar da ita ya wanke ta daga gare shi to wannan ya kafirta da Allah Allah mai girma haka ne Abu Abdullah al-Qurtubi al-Maliki shi ma a karkashin fadar Allah subhanahu wataala ya'idhukumullahu an ta'udu li mithlihi abadan yake cewa ana nufin wanda za su sake fadar irin wannan magana game da Aisha radiyallahu ta'ala anha da aka ce li mithlihi ana nufin ka fadi irin maganar da aka fada wa ita na Aisha ko irinta saboda haka matan annabi sallallahu alaihi wasallam duk sun shiga dan su ma suna daidai da matakin da Aisha radiyallahu ta'ala anha wajen kasancewa su matan annabi ne saboda haka in mutum ya fadi irin wannan magana akan wata daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallama ko ba nana Aisha bace ya kafirta dan a cikin abin da yayi akwai cutarwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama cikin mutuncin sa akwai cutarwa ga shi gare shi cikin iyal sha'anin iyalansa al-Qurtubi yace wa zalika kufrun min fa'ilihi to duk kuma wanda zai wannan to ya kafirta haka nan al-Imam an-Nawawi wanda bashafi'i ne a cikin sharhin sayyid muslim yake cewa bara'atu aisha radiyallahu ta'ala anha min al-ifki wa hiya bara'atun qat'iyyatun bi nass al-qur'an al-aziz wanke na aisha daga kagen da aka yi mata yace wato wankewa ne wanda babu taba ba a cikin sa da nassin al-qur'ani mai girma falau tashakkaka fihi insanun wal iyaz billah sara kafiran murtaddan bi ijma'i al-muslimin Qurtubi yace to duk mutumin da zai taba ba akan wannan duk mutumin da zai taba ba akan wannan wal iyaz billah yace ya zama kafiri murtaddi bi ijma'il muslimin saboda ijma'i ne na musulmi baki daya akan cewa duk wanda yake taba ba akan abin da Allah ya wanke na Aisha da shi to babu shakka ya kafirta haka na Ibn Taymiyyah wanda bahambali ne a cikin littafin sa Sarimul Maslul yake cewa marra ma Aisha radiyallahu anha bima barra'aha Allah minhu faqad maraqa min ad-din wanda duk zai jefi na Aisha da abin da Allah ya wanke ta daga gare shi to ya fita daga addini ya bar musulunci haka nan albajirin sa Ibn al-Qayyim yayi hikayar ittifaqin al-umma duka akan wannan yace wattafaqat al-umma ala kufri qadhifiha al-umma ta yi ittifaqi akan cewa duk wani wanda yayi wa na Aisha qazafi to ya kafirta haka nan Ibn Kathir shi ba a cikin tafsirin sa wanda ba Shafi'i ne shi ba a cikin tafsirin sa ya hikaito ijma'i shi wannan ijma'i ne na malamai dukkan malaman musulmi bakin su ɗaya ne akan wannan magana cewa qad ajma'a al-ulama rahimahumullahu qatibatan duk malamai ilahirin malamai sun hadu على أن من سبها بعد هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذي بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية فإنه كافر جمع تمن دي جيفا نانايشا da wannan abu da Allah subhanahu wataala ya wanke ta daga gare shi Ibn Kathir yace kafiri ne wannan yace ijma'i ne da duka malamai qatibatan fa innahu kafirun yace kafiri ne li'annahu mu'anidun lil qur'ani domin yana ja da alqur'ani ne yana jayayya yana yi wa alqur'ani taurin kai ne wa fi baqiyati ummahatil mu'minina qawlani asahhuhuma annahunna kahiya akwai maganganu bi akan sauran matan annabi sallallahu alaihi wasallama shin duk wani wanda ya jefi ɗaya daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallama da irin wannan shi ma hukuncin sa kenan yace qawlani amma mafi ingancin magana ta malamai cewa su ma kamar nana Aisha ne saboda matakin ɗaya ne dukkanin su matan annabi ne sallallahu alaihi wasallama sannan kuma duk abin da ya shafe shi to ya shafi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kai tsaye idan muka lura da maganganun malamai za mu ga abin da suka dogara da shi bayan waɗannan ayoyi da muka karanta ayar da take tabbatar da ifki akai wa annabi sallallahu alaihi wasallam akai wa nana Aisha radiyallahu ta'ala anha kage akai mata da ayar da muka karanta da Allah ce ya'izukumullahu an ta'udu limithlihi abadan in kuntum mu'minina Allah ya nuna cewa in dai har ku mu'mine ne ba za ku sake yi ba kenan in kuka sake yi ku ba mu'mine bane in kuka sake yi ba ku zama mu'mine ba to wannan a cikin sa zamu ga cewa akwai ƙaryata alqur'ani wanda shine karara ya bayyana cewa kage akai mata wanda kuma duk mutumin da ya ƙaryata wata aya ta alqur'ani ya kafirta bil ijma babu wani sabani tsakanin malamai ko cikin musulmi akan cewa mutumin da ya ƙaryata wani bangare na alqur'ani ya bar musulunci sannan dalili na biyu akwai cutarwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama domin wanda ya yi wa matarsa kazafi to ya cutar da shi sallallahu alaihi wasallam lana Aisha kuma matarsa ce kuma ita ce ahabba nisa'ihi ilai ita ce matar da yafi kowacce kauna a cikin matansa mun ga mun ji a cikin hadisin nana Aisha inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi a je a daukar masa mataki akan Abdullah ibn Ubay ibn Salul yake cewa li annahu azani fi ahli ya balaga azahu fi ahli cutarwarsa ta kai hakan iyalaina sannan kuma akwai tauye annabi sallallahu alaihi wasallama da tauye masa mutuncinsa domin manzo sallallahu alaihi wasallama ya zabi nana Aisha radiyallahu ta'ala anha kuma ya yarda ta zama matarsa kuma bayan wannan abin ya faru annabi ya ci gaba da rike ta a matsayin matarsa har Allah subhanahu wataala ya karbi ransa a cikin ɗakinta yana kan cinyarta kaga a ce abinda aka jefe ta da shi ya tabbata ta aikata wannan abu kuma annabi ya ci gaba da zama tare da ita kuma ya ci gaba da jawo ta jiki ya ci gaba da nuna mata kauna babu shakka wanda duk zai ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan to kaga yana jinginawa annabi wata tawaya ne da rashin kishin kai bai san ciwon kansa ba hasha hu sallallahu alaihi wa sallam a ce ya yarda cewa matansa su yi fasadi kuma ya ci gaba da zama da su a haka Allah kuma cewa yi kamar yadda za mu gani a nan gaba al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithati miyagun mata da miyagun maganganu sun fi dacewa da miyagun maza saboda ka ba ta yadda za a yi ka danganta na Aisha ga wani mummunan aiki kuma ka ce matar annabi ce sallallahu alaihi wasallama kaga kamar shi ma ka danganta shi da wannan mummunan aikin saboda haka waɗannan duka dalilai ne da suke nuna cewa Allah subhanahu wataala ya wanke nana Aisha kuma duk wanda ya ci gaba da gaya mata irin wannan maganar yake tuhumarta da irin wannan ko wata sabuwa babu shakka wannan ya bar addinin musulunci kuma ridda ce cikakkiya kamar yadda Ibn Hazm ya faɗa mutum idan ya aikata wannan to babu shakka hukuncinsa shine a tsayar da shi gaban alkali na musulunci a tabbatar da laifinsa sannan a yi masa haddi na ridda Allah subhanahu wataala za mu ga bai ambaci sunan nana Aisha a nan ba duka wannan labarin ya zo amma ba a kawo sunanta ba wasu daga cikin malamai kamar al-Sharbini a cikin littafinsa Sirajul Munir tafsirinsa Sirajul Munir cewa ubangiji ya yi haka ne don a daina ma jin sunan nana Aisha tare da wannan mummunar maganar kada ma duk sanda kake karatu sunanta ya zo tare da wannan mummunar magana saboda haka Allah ma ya ki faɗar ambaton sunanta a nan haka wannan abu ne wanda za mu maimaita abinda Allah ya ce mu maimaita a kansa subhanaka hadha buhtanun azim wannan kirane kuma mai girman gaske da wannan muka zo karshen tafsirin mu na yau abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi da kuskure ubangije ya fi mana sallallahu alaihi wasallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.